إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا نامنا جيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake unguwar GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan zata zama halka ta 88 na karatu da muke a tarihin wannan khalifa shiryayye sannan kuma za ta zama halka ta farko bayan hutu da muka tafi na Ramadana Allah madaukakin sarki ya datar da mu da datarwarsa a halkar da ta gabata idan ba a mance ba mun karanta riwayoyi da suka bayyana mana hudubobi da sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi bayan ya zama khalifa to abinda zamu tashi a kansa bayanin da zamu tashi kansa a wannan halkar shine wadanne ginshikai sayyidina Umar ya dora jagorancin sa a kansu wato mawallafin littafin nan da muke karanta tarihin sayyidina Umar littafin adwa'un ala jihadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an ya kawo mana ginshikai da sayyidina Umar Allah yarda da shi ya gina jagorancin sa akan su wannan ya sanya sayyidina Umar yayi nasara a jagorancin sa ginshiki na farko da sayyidina Umar ya gina jagorancin sa akai shine ginshikin neman shawari Sayyidina Umar Allah yarda da shi tunda dalibi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyi karatu a makarantar Annabta wato makarantar Annabi sannan kuma ya samu tarbiya daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa duk wani abu da zaka ga ya gudanar zaka ga nagartaccen abu ne saboda ya samu nagartacciyar tarbiya daga gurin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to shi yasa ya zamanto jagorancin sa gudanarwar sa zartarwar sa babu abin da zai zartar face yayi shawari me yasa saboda shi shawari a mahanga na addinin musulunci abu ne wanda yake wajibi abu ne wanda yake tilas ga jagora a lokacin da yake jagorantar talakawansa ya shawarce su bisa abubuwan da suka shafe su abubuwan da zai zartar a kansu wannan wajibi ne akan shugaba ya zamanto yana shawartan talakawansa wannan nassi na alqur'ani ya tabbatar da haka sannan aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da haka cikin alqur'ani a suratu ali imran sura ta 3 aya ta 159 annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah madaukakin sarki yake umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya shawarci sahabbansa a duk abin da ya tashi zai aikata Allah ya ce fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah madaukakin sarki yake bayyanawa cewa rahama Allah subhanahu wata'ala ita ta sanya manzon Allah ya zama to mai taushi ga sahabbansa, ya zama mai saukin hali, mai sauki wajen mu'amala saboda rahama Allah madaukakin sarki. Allah ya ce walau kunta faddan ghalizal qalb, da ka zama to mai zafin rai, mai dacin rai, mai kaushin zuciya, lam faddu min hawli, waɗannan sahabbai naka da suke tare da kai duk da sun tarwatse daga gare ka, duk da sun watse, me yasa ba su watse ba sai karuwa suke? Saboda taushin hali irin na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da kuma kyakkyawan mu'amala irin tasa. Sai Allah ya ce fa'fu anhum, wajen mu'amalantarsu in sun yi ba daidai ba ka musu afuwa. واستغفر لهم كما كنما مسو غفر الله بسا ابن ده سكاي نا كوراكوراي وشاورهم في الامر سنن ان كتاشي الاغرت ده الامرك نيمي شاورنسو كاغا ونن عمرني ني الله مدوكاكين سركي يكي يوا منزنسا صلى الله عليه وسلم كان ان يتاشي زرتد ده وني حكمتي cikin hukunce hukunce to ye nemi shawarin sahabbansa umurni kuma kamar yadda muka sani a ka'ida ta malamai na usulul fiqh yana hukunta wajibcin a aikata shi in ba an samu wani nassi a gefe da ya rage ma wannan umurnin karfi ba, to wannan nassi babu nassi a gefe da ya rage masa karfi. Kaga wannan ke nuna kenan wanda yake jagora cikin al'umma, wanda yake shugaba cikin al'umma tilas ne in ya tashi zartar da al'amura ya nemi shawarin su, ko kuma ya nemi shawarin wasu daga cikinsu saboda wannan aya. Sannan akwai aya ta biyu, ita ma wacce Allah yake jinjina wa annabi da shi da sahabbansa da sauran muminai sakamakon shawarwari da suke tsakaninsu wajen gudanar da al'amura da zartar da su. Allah madaukakin sarki cikin suratu shura aya ta 38 yake cewa walladina stajabu li rabbihim wa aqamu ssalata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladina stajabu li rabbihim, kuma waɗanda suka amsa wa ubangijinsu, wa aqamu ssalata, kuma suka tsaida salla, wa amruhum shura bainahum, al'amarinsu shawarwari ne tsakaninsu, wani al'amari da za su zartar, za su aiwatar, sukan yi shawari a tsakaninsu, wa amruhum shura bainahum. Ƙarƙashin wannan ayar malamai suka ce in mun kula da ita za mu ga Allah ya haɗa shawari tsakanin musulmi da kuma tsaida sallah, Allah ya haɗa su a guri guda. Wa aqamu ssalata, kuma suke tsaida sallah, wa amruhum shura bainahum, al'amarinsu shawarwari ne tsakaninsu. Kaga an haɗa tsaida sallah da shawari a guri guda a cikin wannan aya. Malamai suka ce wannan yake nuna cewa hukuncin tsaida sallah daidai yake da hukuncin shawari. Menene hukuncin tsaida sallah? Ba wajibi ba? To in hukuncin tsaida sallah wajibi ne, kenan hukuncin shawari shi ma wajibi ne. Tilas ne wanda aka bashi ragama ta wata al'umma, idan ya tashi ba zai na yin gaban kansa shi kadai ba, ko abin da tunaninsa ya bashi ya aiwatar, a sai ya nemi shawarinsu. Shi yasa a wannan guri cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya haɗa tsaida sallah da kuma neman shawari. To kaga waɗannan ayoyi guda biyu a cikin Al-Qur'ani abinda suke bayyanawa shi ne wajibcin neman shawari da kuma muhimmancinsa ga shugaba dangane da al'amuran da zai aiwatar, zai zartar cikin al'ummarsa. To shi yasa Sayyidina Umar sai zamanto neman shawari ya sanya shi ginshiƙi cikin ginshiƙan da ya gina jagorancinsa a kai. saboda waɗannan ayoyi. Dalili na biyu, dube da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ya rayu da annabi tsawon shekaru, ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka tsawon shekaru takwas. Ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka, yana musulmi. Yazo ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina tsawon shekara 10. Kaga in ka hada 8 da 10, Sayyidina Umar ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin musulunci tsawon shekara 18. Ba ko shakka babu, dole zai tasirantu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To Sayyidina Umar da ya duba ayyukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai ga cike yake da neman shawara. Galibi abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam zai zartar, yakan nemi shawarin sahabbansa, tare da cewa koda bai nemi shawarin ba zai iya yin abu, kuma zai iya dacewa saboda shine manzo. To amma duk da haka, dan ya nuna musu muhimmancin shawari, sai zama in zai yi wani abu ba zai yi ba sai ya nemi shawarinsa. Abubuwa da dama da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiwatar, bai aiwatar ba face bayan neman shawarin sahabbansa ko wasu daga cikinsu. Akwai misalai da dama a wannan gabar. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Badar, da ya isa filin Badar, ɗaya daga cikin sahabbansa sai ba shi shawarin gurin da ya kamata annabi ya je ya yada sansani da shi da dakarun da suke tare da shi, wanda ake kiransa Al-Hubab ibn al-Mundhir, shine ba da shawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da manzon Allah ya isa Badar, ta bayyana masa cewar yaki ne yanzu fa ya kama shi, yaki zai da shi da mutan Makka. Ya nemi wani bigire ya yada zango, sai Al-Hubab ibn al-Mundhir yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, shin wannan gurin da ka sauka wahayi ne aka maka daga gurin Allah? In wahayi ne dole musallama, in kuma ra'ayi ne kana ga hakan shi ya fito, ina da wani ra'ayi sabaninsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wahayi bane daga Allah, kawai ina ga mu zauna a nan din shi ya fi. Sai ya ce to shi yana da wani ra'ayin sabanin wannan, yana ga akwai wanda hakan wanda yafi wannan ra'ayi. Sai annabi ya ce bismillah, menene ra'ayinka, kawo shawarinka. Sai ya ce abin da ya kamata mu yi ya manzon Allah, mu je gurin da yake da ruwa a filin Badar, ruwa wanda yake mai tarin yawa. Idan muka je wannan bigire, sai mu gina tafki ta yanda ruwan zai zama ya taru bai gudu ba, wanda duk sanda muka tashi za mu amfana da wannan ruwa. Su kuma abokan gabanmu idan suka zo ba za su samu gurin da za su yada zango mai ruwa ba, sai zama mu muna amfana da ruwa, su ba su da ruwa. Wannan yana daga cikin dabarun yaki, dama al-harbu khudu'a, inji annabi, shi yaki dan yaudara. To idan muka je muka samu wannan guri, muka dan gina ko muka toni dan tafki haka, ruwan duk ya gangaro ya taru a tafkin, sai a wayi gari muna da ruwan da za mu amfana da shi, dabbobinmu su amfana da shi, makiya kuma in sun zo su rasa ruwa. Annabi ya ce kwarai ka zo da ra'ayi mai kyau. Wannan shawari ne aka ba annabi, kuma annabi ya karbi shawarin. To Sayyidina Umar ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ga yanda ake bashi shawari ya karba, wani lokaci ma shi zai nemi a bashi shawarin. To shi yasa Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi, da ya zama khalifa, ya zama daga cikin ginshikai da ya gina jagorancinsa da hukuncinsa akwai neman shawari, neman shawarin talakawansa da yake jagoranta. Akwai misali na biyu wanda zai fito mana da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karban shawarin sahabbansa. Shi ma duka dai a yakin Badar din, a filin Badar. Sa'ad ibn Mu'adh, Allah ya yarda da shi, a filin Badar. Lokacin da aka je gabanin a fara yakin Badar, sai ce yana da shawari. Yace yana da shawari. Me yake shawarinka? Yace ya Rasulullah, ina ga a nemi karare a danyi maka ɗar bukka ta yadda zaka shiga cikin wannan bukkan kana ba mu direction, kana mana umurni, ka ce wane bi ta hagu, wane bi ta dama, wane bayanka, wane kula da gefen hagunka, wane gefen damanka, wane da wane kuje ta gabas, wane da wane kuje ta kudu, wane da wane kuje ta sama-sama. Sa'ad bin Mu'adh ya ba da wannan shawari wa manzon Allah. Manzon Allah ce kwarai ka zo da shawari mai kyau. Sai aka yi takaitacciyar bukka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya shiga ciki yana ba su direction daga cikin wannan bukka. Wannan shawari ne aka ba annabi kuma ya karba. Sayyidina Umar ya yi la'akari da wannan. Har ila yau, misali na uku daga cikin misalai da za su bayyana mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karban shawari ko kuma ma ya nemi shawari daga gurin sahabbansa. A shi yakin Badar din ne dai za mu samu misali na uku. Bayan an kammala yakin Badar, kamar yadda riwaya ta zo cikin Sahihu Muslim wacce aka samo ta daga Umar an Khattab, Allah yarda da shi, yake ba da labari cewa ranan yakin Badar bayan an yi yaki an kammala, Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara wa musulmai akan mushrikai, aka tarwatsa su da yawansu suka gudu. Allah ya ba da nasara wa musulmai, suka kashe kusan mutum 70 cikin mushrikai, sannan suka kama kusan mutum 70 cikin mushrikai, saura kuma suka gudu. Kuma aka samu dukiya mai tarin yawa ta mushrikai, suka zubar da ita suka tsere, sun bar dawaki da raƙuma da makamai da dukiya da abinci, suka tsere kowa yi ta kansa. To wannan dukiya da aka samu ta ganima da kuma mutanen da aka kama kamammun yaƙi, kusan mun ce a riwayar Sayyidina Umar wacce Muslim ya fidda ita cikin sahihinsa, an kama kusan mutane 70 cikin mushrikai. Akwai babban annabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sannan akwai sirkin annabi sallallahu alaihi wasallam, mijin Zainab lokacin bai musulunta ba, suna cikin waɗanda aka kama a yakin Badar. To annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kama waɗannan mutane cikin mushrikai, sai nemi shawarin Sayyidina Abubakar da Umar akan menene ra'ayinsu dangane da kamammun yakin nan. Sai fara da Sayyidina Abubakar. Mun san Sayyidina Abubakar matsayinsa na sama da matsayin kowane ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa duk abin da annabi ya tasamma yakan fara da Sayyidina Abubakar dan ya nuna wa sauran sahabbai matsayinsa a gurinsa. To sai fara da Sayyidina Abubakar, yace me yayi ra'ayinka ya Abubakar dangane da waɗannan kamammu na yaƙi na Badar? Sayyidina Abubakar mutum ne mai taushin zuciya, sai ce ya Nabiyyallah, ha'ula'i banul am wal ashira wal ikhwan, waɗannan mutane da muka kama a filin yaƙi na Badar ƴaƴan baffanu ne, daga ƴaƴan baffanu sai ƴaƴan dangi sai ƴaƴan ƴan uwa, tunda su ma Qurayshawa ne. Ai Qurayshawa mun san su suka yi ta yaƙan annabi, annabi ba Qurayshi ne, Abubakar ba Qurayshi ne, Umar ba Qurayshi ne, waɗanda aka je aka yi yaƙi da su su ma Qurayshawa ne. Shi ne Sayyidina Abubakar yake cewa Rasulullah, waɗannan mutane da muka kama a filin yaƙin Badar, daga ƴaƴan baffanu sai ƴaƴan dangi sai ƴaƴan ƴan uwa sai ƴan uwa, ni abin da nake gani ya dace mu karɓi fansa daga gurinsu, kowa ya fanshi kansa a ce wane kawo dinari kaza ko dirhami kaza ka fanshi kanka, in ya kawo sai a sake shi ya tafi abunsa. Kai ma wane kawo dinari kaza ko dirhami kaza ka fanshi kansa, in ya kawo sai a sake shi ya tafi abunsa. Wannan shine shawarin Sayyidina Abubakar. Dalilin da yasa ya bada wannan shawari dalilai ne guda biyu. Dalili na farko, dukiyar da aka karba daga gurin waɗannan kamammun yaƙi, fursunonin yaƙi, za a iya amfani da ita wajen ƙara ƙarfafan dakarun musulunci. Wannan hikima ta farko kenan da ta sanya Sayyidina Abubakar ya bada wannan shawari wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Hikima ta biyu, Sayyidina Abubakar yana ga idan an musu wannan halaccin, an ce kowa ya fanshi kansa, za su jinjina wannan abin da aka musu, wataƙil hakan ya sa wasu su shiga musulunci. To wannan ya sa Sayyidina Abubakar ya bada wannan shawari wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu Annabi ya ji shawarin Sayyidina Abubakar, sai ce mata raya bin al-Khattab, kai kuma me yayi shawarinka dangane da waɗannan kamammun yaƙi, ya kai ɗan Khattab? Dama waɗannan mutum biyu, Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar, galibi Annabi yakan shawarce su, ko kuma in zai shawarci wasu ma yakan fara da su, shi yasa ake kiran su waziran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar ana ɗaukan su a matsayin waziran Annabi, ma'ana masu taimaka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka Ibn Abi Dawud ya kira su cikin Ha'iyatu, cikin Ha'iyatsa, Ha'iyatu bin Abi Dawud, yace wa qul inna khayran nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Uthmanul Arjahu. Kaji wazirahu, wa qul kai musulmi na kwarai mai bin sunna Annabi, kace inna khayran nasi ba'da Muhammadin, lalle mafi alkhairin mutane, mafi falala cikin mutane a wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ka dauki Annabin wazirahu, wanda za su zo a mataki na biyu su ne waziransa. Su waye waziran Annabi? Abubakar da Umar. Qidman tun ma yana Makka, su ne waziransa, Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar. Thumma Uthmanul Arjahu, sai Usman yake biye musu baya a ra'ayi mafi rinjaye. Kenan akwai ra'ayoyi na malamai dangane da wanda ke biye wa Abubakar da Umar baya wajen falala, amma ra'ayin da ya fi rinjaye shi ne Sayyidina Uthman. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji shawarin Sayyidina Abubakar dangane da kamammun yaƙi na Badar, fursunonin yaƙin Badar, sai karkata zuwa ga Sayyidina Umar ya ji shi menene ra'ayinsa. Sayyidina Umar sai ce, ni ra'ayina ya bambanta ya Rasulullah da ra'ayin Sayyidina Abubakar. To menene ra'ayinka ya Umar? Yace ni abin da nake gani ya Rasulullah, waɗannan kamammun yaƙi duka kashe su ya kamata mu, kuma dabarar da za a yi wajen kashe su, kowane ɗaya daga cikinmu a duba a ga wane ne danginsa cikin kamammun yaƙin nan, sai a ce ya kashe shi. Yanzu ni Umar na fito daga ƙabilar Banu Adi, to a cikin kamammun yaƙin nan idan an samu waɗanda suka fito daga ƙabila ɗaya tare da ni, a ce Umar je ka kashe su, in na kashe su ƴan ƙabila ta ba su isa su ce za su zo su ɗau fansa guna ba, saboda za su yi asara da yawa, yanzu an rasa su ni ma za a rasa ni. Sai a duba a ciki sai a ce waye ya fi kusa da Sayyidina Aliyu, a ce Aliyu je ka kashe shi. Akwai Aqil yana cikin waɗanda aka kamo a wannan yaƙi ɗin, ɗan uwan Sayyidina Aliyu, sai a ce Sayyidina Aliyu ka kashe Aqil, in ya kashe shi dama ɗan uwansa ne. Sai a duba a ga waye ya fi kusa da Sayyidina Hamza, sai a ce Hamza kashe shi. Waye ya fi kusa da Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Abu Ubaida je ka kashe shi. Kowa a duba wanda ya fi kusa da shi sai a ce ya kashe shi. Wannan shi ne shawarin Sayyidina Umar. Yace baya da fahimtar a karɓi wani abu daga gurinsu, saboda dukansu jigajigai ne na shirka, jigajigai ne na kafirci, jagorori ne na mushrikai. Saboda haka barinsu a ban ƙasa ba shi da amfani. Inda jagorori ne na mushrikai, jagorori ne na kafirai, yanzu a bar su a ban ƙasa su ci gaba da rayuwa kamar an bar mugun iri ne a ban ƙasa. Yanzu a kashe su an rage mugun iri a ban ƙasa. Wannan shi ne shawarin Sayyidina Umar. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji shawarin ɓangarori guda biyu, sai ya karkata zuwa ga shawarin Sayyidina Abubakar, sai ya zartar da shi tare da cewa Allah ya saukar da aya ya mara wa ra'ayin Sayyidina Umar baya. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الله سيكر ففي شاور سيدنا عمر babban abin da natijar da zamu fita da ita karkashin wannan misali da muka kawo na uku ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman shawarin sahabbansa shi yasa ya nemi shawarin sayyidina abubakar kuma ya nemi shawarin sayyidina umar dangane da waɗannan kamammun yaki misali na ƙarshe duk da ba shi bane na ƙarshen amma mu zamu tsaya a kansa saboda yanayi na lokaci annabi a yakin khandak wanda aka yi ta a shekara ta hudu bayan hijira lokacin da mushrikai suka hada kansu kwansu da kwarkwatansu da sauran kabilun larabawa suka taho da niyyar su zo su murkushe madina su zo su gama da annabi da shi da sahabbansa sai suka hada kai da yahudawa na khaybara su ma yahuda na khaybara suna so a gama da annabi saboda suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fidda su daga garin da suke raye garin Madina tunda Yahudawan Khaybara a Madina suke zaune da annabi ya zo Madina ya kulle yarjejeniya tsakaninsa da su suka saba wannan yarjejeniya annabi ya fidda su daga Madina to suna fatan yanda za su yi su gama da annabi dan su dawo Madina su kuma mushrikai suna ga annabi ya zama musu karfan kafa taya annabi ya zama musu karfan kafa duk lokacin da suka fito da hajarsu ta kasuwanci za su tafi Sham tunda ƴan Makka ƴan kasuwa ne kuma hajarsu ta kasuwanci in sun fito da ita inda suke fiskanta shine yankin Sham to kuma dole in za su tafi Sham sai sun wuce ta jikin Madina annabi kuma yayi karfi a Madina to sai zamanto duk lokacin da tawagar kasuwanci ta mutan Makka ta zo wucewa jikin garin Madina annabi zai tura wasu daga cikin sahabbansa su je su firgita su in ma aka yi sa'a su kwace abin da ke hannunsu duk dai dan annabi ya ba su cikas a bangaren tattalin arziki saboda idan aka karya su ta fuskan tattalin arziki ai an ko ta nan ma an ci su da yaki to sai aka wayi gari yanzu hanyarsu ta kasuwanci tana fuskantar barazana ya za a yi su yanto wannan hanya tasu ta zamanto ta aminta daga barazanar da take fuskanta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ga hanyar ita ce ɗaya su zo su gama da annabi su zo su murkushe annabi da shi da sahabbansa in sun gama da su yanzu hanyar su za ta zamanto yantacciyar hanya amintacciyar hanya za su tafi su je su yi kasuwancinsu hankali kwance su je su dawo to wannan yasa suka fito a shekara ta hudu bayan hijira su zo su gama da annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa su ma Yahuda suna da manufansu aka hadu aka hada karfi da karfe aka taho za a zo a gama da Madina annabi ya samu labarin fitowarsu sai tara sahabbansa ya ce me shawarinku kun ji inda neman shawari ya zo ya tara sahabbansa ya ce me shawarinku ga tawagan mushrikai kabilu daban-daban na mushrikai tare da tawagan Yahudawa sun yi dandazo sun yi cincirundo sun hada karfi da karfe sun hada kai za su zo su gama da Madina wace shawari za ku bayar haka annabi yake yana neman shawari daga sahabbansa sai ɗaya daga cikin sahabbansa da ake kiransa Salmanul Farisi ya ce ya manzon Allah mu mun kasance a yankin Farisa in muna tsoron abokin gaba da zai afko mana cikin garinmu dabarar da muke ita ce sai mu kewaye garinmu da rami ta yadda in ya zo ba zai iya tsallakowa ya shigo garin ba tunda abokan gaba suna zuwa ne da dawaki doki kuma ba zai iya tsallake rami ya shiga gari ba to idan ya zo ya tadda rami an samu akasi to daga nan ma an ba shi feluwa bisa yakinsa da ya zo domin sa sai Salman al-Farisi sai ba da wannan shawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai shawarin Salman al-Farisi ya burge shi sauran sahabbai ma wannan shawari ya burge su sai aka je aka toni wannan rami da aka kira shi da Khandaq, shi yasa aka kira yakin da Ghazwatul Khandaq. Kaga anan gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da shawarin ɗaya daga cikin sahabbansa Salman al-Farisi, kuma shi ya nemi sahabbansa su bashi shawari, suka bashi shawari, kuma yayi amfani da wannan shawari da aka bashi. Ka kenan Annabi sallallahu alaihi wa sallam galibin abubuwan da yake zartarwa baya zartarwa sai bayan ya nemi shawarin sahabbansa sun dora shi akan turba. Sannan ya faru cewar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi shawarin ɗaya daga cikin matansa lokacin da ya tafi umra shekara ta 6 bayan hijira. Mushrikai suka hana Annabi ya shiga garin Makka, suka hana shi, aka sanya ka'ida da sharadi cewa ba a yadda bana Annabi ya shiga Makka yayi umra ba. An yadda zai yi umra amma ba bana ba sai bane. Annabi ya ce ya yadda. To tunda yanzu Annabi yayi niyyar yin umra, ya shiga ihrami, me ya kamata Annabi yayi tunda makiya sun hana shi shiga garin Makka da shi da sahabbansa? Shine su yi aski su yanka abun hadayensu. To shine Annabi sai ya umurni wa sahabbansa yace kowa ya aske kansa ya yanka abun hadayensa. Sahabbai ba wanda ya motsa, kowa yana zaune a gurinsa. Me yasa? Sukan a son su dai kar a koma Madina tunda an yi azama, an yi niyya, an kudiri aniya za a je a yi umra. To kawai a shiga Makka, ko ana ha maza ha mata, a shiga Makka a je a yi umra. Annabi kuma sun riga sun yarjejeniya da mutan Makka akan bana ba zai shiga yayi umra ba. To su kuma sahabbai ba su so haka ba. Shi yasa Sayyidina Umar yake ga kamar ma kaskanci ne aka karba yarda da aka yi da wannan sharadi na mutan Makka cewa Annabi ya koma Madina kar yayi umra wannan shekarar sai bai. Sayyidina Umar da ire-irensa suna ga wannan kaskanci ne, bai kamata ba kuma addinin musulunci madaukakin addini ya karbi kaskanci. To shi yasa Annabi da ya musu wannan jawabi cewar su aske kawunansu su yanka abun hadayensu ba wanda ya motsa, saboda abun yana cin su a rai. Sai Annabi ya shiga gurin matarsa Ummu Salama yake koka mata cewa fa kin ji yanda muka yi da sahabbaina bayan sharadi da muka gindaya tsakanina ni da mutan Makka. Sun sa mun ka'ida da sharadi cewar ba su yadda bana in shiga Makka in yi umra ba sai baɗi kuma na yadda. Na musu umurni su aske kawunansu ba wanda ya ɗaga kai. Sai ta ce to ga dabara ya Rasulallah, yanzu za ta bashi me? Za ta bashi shawari. Mace ce za ta ba wa mijinta shawari. Sai ce mece ce dabara? Ta ce ka fita karka musu magana, kawai ka je ka sa mai askinka ya aske maka kai ka yanka abun hadayenka. Ya ce kin zo da shawari. Ya fita ya je aka aske masa kai. Suna gani Annabi an aske masa kai suka tashi, kowa na ta aske wa ɗan uwansa kai kamar za su kashe kawunansu, da kuma ba su ɗaga kai ba. A nan shawarin mace yayi amfani. Gashi dai al'amarin ba na cikin gida ba ne, ka kenan neman shawarin mace bai taƙaita ga al'amarin cikin gida ba. Za a iya neman shawarin mace aikinka da kake a waje, sana'arka, kasuwancinka, za ka iya neman shawarin mace kuma ta baka nagartaccen shawari ya ma amfani. Ka kenan mata ba abun wofantarwa ba ne, kowa da irin baiwar da Allah ya bashi. Ka kenan kar a rena mata. Gashi shawari ne na mace ya amfani Annabi kuma ya masa tasiri. To Sayyidina Umar da ya kalli rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ga Annabi ya gudanar da rayuwarsa cike da shawari. To shi yasa lokacin da ya zama khalifa, ya zama jagora, ya sanya ka'ida da zai dora jagorancinsa akai da kuma hukuncinsa akai, tace shawari. Kenan ba zai zartar da wani abu ba, ba zai aiwatar da wani abu ba, sai ya nemi shawarin talakawansa da yake jagoranta. An samo bayanai mabambanta daga Sayyidina Umar da suke tabbatar da haka ɗin, cewa Sayyidina Umar ya ƙudiri aniyar duk abin da zai yi. duk abin da zai gudanar, duk abin da zai aiwatar, ba zai gudanar ba, ba zai aiwatar ba sai bayan ya shawarci waɗanda yake tare da su. An samu da gare shi yana cewa innahu la khaira fi amrin ubrima an ghairi shura min umuri. Wannan an samu daga sayyidina Umar yana faɗi, yana cewa babu alkhairi ga wani al'amari da aka yi ƙoƙarin hukuntawa wanda babu shawari cikinsa, cikin al'amura na gaba ɗaya. A cikin al'amuransa na jagorancinsa yana ga babu alkhairi ga al'amarin da aka zartar da shi ba tare da shawari ba. Wannan lafazin an samu daga sayyidina Umar yana yi, kamar yana so ya nuna musu cewa daga cikin ƙa'idoji da ya sanya wa kansa wanda zai tafi a kansu wajen jagorancinsa, wajen hukuncinsa, shine neman shawari. Duk abin da ya yi babu shawari yana nuna musu babu alheri ciki, wanda bakinsa sayyidina Umar yake bayyanawa. Sannan da bakinsa Allah yarda da shi yake cewa shawir fi amrika man yakhafu Allah azza wa jalla. In ka tashi cikin al'amarinka nemi shawarin wanda ke tsoron Allah, ma'ana yanzu zaka nemi shawari, karka nemi shawarin mutumin banza, nemi shawarin mutumin kirki, shi zai tsora ka a hanyar da ta dace. Sannan kuma zai gaya maka gaskiya, zai gaya maka abin da zai amfane ka. Wasu lokacin sayyidina Umar yakan yi ijtihadi da fahimtarsa da ra'ayinsa, sai zartar da al'amari, sai wani mutum wanda ake ganinsa kasashe, ake ganinsa mai rauni, sai zo ya bayyana sayyidina Umar cewa ni amma ina ga ya amiral mu'minin abu kaza da kaza da kai, da ba shi kai ba, da kaza da kaza kai. Sai sayyidina Umar ya bar ra'ayinsa ya dawo kan ra'ayin wannan mutumi tare da cewa makaskanci ne. Kenan sayyidina Umar neman shawari ba wai kawai shawarin madaukaka mutane yake neman shawari ba, har makaskantan mutane waɗanda ake ganin su kasassu, wanda ake ganin su ba komai ba cikin al'umma, in sun ba sayyidina Umar shawari, sayyidina Umar yana jinjina shawarin su, yana karɓa kuma ya amfani da wannan shawari nasu. To shi yasa aka samo daga sahabban annabi sheda wa sayyidina Umar lokacin da ya jagorancinsa, sun masa sheda cewar duk al'amuran da ya zartar, ya zartar da su ne ƙarƙashin shawari. Sahabban annabi da yawa sun ma sayyidina Umar wannan shedar. Sannan an samo daga wasu daga cikin tabi'ai sun ma sayyidina Umar wannan shedar, suna nan sheda wanda suke ba iyaka. Kaɗan daga ciki Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya yarda da shi, yake cewa wa kana al-qurra'u ashabu majlisi umara wa mushawaratihi kahulan kanu aw shubbana. Wannan sheda ne sayyidina Umar ibn Abbas yake yi wa sayyidina Umar, kyakkyawo ya sheda a lokacin da ya jagorancinsa. Yace wa kana al-qurra'u ashabu majlisi umar wa mushawaratihi, makaranta al-qur'ani, masana al-qur'ani su ne waɗanda sayyidina Umar yake zama da su a majalisinsa, su ne waɗanda sayyidina Umar yake zama da su a fadarsa ta jagoranci a matsayinsa na shugaba. Makaranta al-Qur'ani, masana al-Qur'ani su yake zama da su a majalisinsa, su yake zama da su a fadarsa, sannan kuma da su yake shawari. Kahulan kanu aw shubbana, shin waɗannan makaranta al-Qur'ani da sayyidina Umar yake shawartar su dattawa ne ko matasa bai damu ba? In matashi ne ma sayyidina Umar zai shawarce shi, in dattijo ne ma sayyidina Umar zai shawarce shi, ma'ana baya bambanta shekaru, baya cewa shi yanzu ya tashi neman shawari kawai gurin dattawa zai nemi shawari, gurin wanda suke gogaggu suka goge a rayuwa, a'a zai nema a gurin su, kuma zai nema a gurin matasa sabin jini, saboda kowa da irin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya masa. Shine yace kahulan kanu aw shubbana, in an ce kahul a larabci jam'i ne na al-kahalu, al-kahalu kuma shine wanda ya kai shekara 30, a larabci ana kiransa al-kahalu, jam'insa al-kahulu, waɗanda suka kai shekara 30 zuwa 50, dan wannan tsakani a larabci ana kiransu kahul. Kaga su ba za su shiga cikin matasa ba, kuma ba za su shiga cikin dattawa ba, su ake kira kahul. to irin waɗannan sayyidina Umar yakan karbi shawari daga gurin su au shubbana ko matasa a matashi za iya cewa daga dan shekara 17 har zuwa dan shekara 30 wannan matashi ne saurayi ne to irin waɗannan su ma sayyidina Umar baya barin su a baya yakan kusanto su gare shi ya nemi shawarin su bisa al'amuran sa na jagoranci kenan yakan shawarci wanda shekarun su suka fara turawa kuma yakan shawarci sabin jini matasa a wajen jagorancin sa wannan sheda ne da Ibn Abbas Allah ya yarda da shi yayi wa sayyidina Umar Allah ya yarda da shi a jagorancin sa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci shi ma yayi sheda kwatankwacin wannan wa sayyidina Umar a jagorancin sa yace la tahqiru anfusakum lihadathati asnanikum kar ku rena kawunan ku ku matasa saboda kuna ga shekarun ku sabi ne ma'ana kuna ga ganin ku ku matasa ne kuna ganin shekarun ku kasa kasa ne ku yara ne kar ku rena kawunan ku saboda sabuntakan shekarun ku fa inna Umar ibn al-Khattabi رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشاره كركو رينا شكرونكو كركو جكتش وكو يا راني متى سا كسني فسيدنا عمر الله أرجدشي إذا وانا الأمر يبجرو مسا وان دي كل مسا كي وان دي أوري مسا كي الأمر ميوينشأن يكن كرا متى سا يشاور تشيسو saboda su ne sabin jini su ne wanda su kwakwalwarsu take ja sayyidina Umar yakan kira su ya shawarce su kuma su ba shi shawari yayi amfani da shawarin su saboda haka ku matasa kar ku rena kawunan ku inji Imam az-Zuhri kaga wannan sheda ne da Imam az-Zuhri Allah masa rahama yayi wa sayyidina Umar Allah ya dade shi wajen jagorancin sa yanda yake bada muhimmanci wa matasa wajen neman shawarin su sannan har ila yau akwai sheda ta uku da sayyidina Umar ya samu gurin tabi'i babban tabi'i cikin tabi'an musulunci Muhammad bin Sirin babban tabi'i ne cikin tabi'an musulunci yake cewa in kana Umar radiyallahu anhu la yastashira fil amri hatta in kana la yastashira al-mar'a Muhammad bin Sirin Allah ya masa rahama yace sayyidina Umar ya kasance cikin al'amuran sa gaba ɗaya yana neman shawari kai abun ban mamaki ma zai nemi shawarin mace kuma macen ta bashi shawari yayi amfani da shawarin da macen ta bashi ko da ku al'amarin bai shafi cikin gida ba kaga mu a yau tunanin mu in za a shawarci mace ya zamanto abin da ya shafi cikin gida ne a'a ya shafi girki ya shafi kayan amfani a gida a'a sayyidina Umar har abin da ya shafi gudanarwa administration yakan shawarci mace kuma ta bashi shawari ya amfani da shawarinta akwai babban misali a wannan gaban wanda a baya mun yi ishara a kansa kissar wata mata cikin matan sahabbai wanda Imam al-Qurtubi ya kawo wannan kissar a cikin littafin sa tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an Imam al-Qurtubi ya kawo wannan kissar Sayyidina Umar kamar yadda muka sani duk lokacin da dare ya ratsa baya kwanciya yayi bacci yana ji cewa Allah ya dora masa nauyi a wuyansa na al'umma wasu labaran ba za su iso gare shi ba dangane da halin da al'ummar sa ke ciki al'ummar da yake jagoranta wani labarin ba zai iso gare shi ba sai shi da kansa ya fita ya zaga cikin talakawansa nan zai iya gano wasu abubuwan da ba lallai labari ya iske shi ba wannan na daga cikin hikimomin da suke sa sayyidina Umar in dare ya ratsa baya bacci sai ya shiga cikin garin Madina lungu lungu sako sako ya ga yanayin mutane kuma cikin ikon Allah ya bankado abubuwa da yawa a irin wannan zagawa da yake cikin dare wata rana ya fita da shi da bawansa bisa al'ada kamar yadda ya saba yi kowace dare yana fita ya fita yana zaga cikin garin Madina
sai je jikin wani gida sai ji ana rera waka wata mata tana rera waka a cikin gidan tana cewa ta tawala hadhal laylu waswadda janibuhu wa arraqani alla qalila ulaibuhu fa wallahi laula allahu tukhsha awaqibuhu la hurrika min hadha as-sariri jawanibuhu makhafata rabbi wal haya'u yasudduni wa akhsha li ba'li an tunala maratibuhu.
Yaji tana rera wannan waka sai hankalin sayyidina Umar ya tashi ya shiga wani matsanancin yanayi tana begen mijinta ne ga dare ya ratsa kowace mace tana can tare da mijinta ita kuma tana nan gwauruwa da ita tana da mijin amma mijin baya nan an tura shi can fagen daga yana can kan iyaka tsakanin mushrikai da musulmai dare ya ratsa mata sai ta hau waka tace ta tsawala hadhal laylu waswadda janibu wannan dare ya mun tsayi har Allah Allah take gari ya waye amma kuma daren ya mun baki kirin sosai kaman ba annuri cikin daren ba nishadi ba walwala tattare da ita wa arraqani Allah khalila ulaibu me yasa daren ya mata tsayi me yasa ya mata baki saboda babu masoyi da za ta yi wasa da shi ma'ana mijinta yayi nisa da ita tace fa wallahi na rantse da Allah laula Allahu ba dadan tsoron Allah da nake ba la hurrika min hadha sariri jawanibuhu da ta nemi wani yazo ya taya ta kwana a wannan gadan kawai tsoron Allah ne zai hana ta da kuma tsoron ukuba Allah sannan kuma da tsoron karta keta mutuncin mijinta waɗannan dalilai guda uku ta ambata cikin wannan baiti guda biyu tace fa wallahi laula Allahu tukhsha awaqibuhu la hurrika min hadha sariri jawanibuhu makhafata rabbi wal haya'u yasudduni wa akhsha li ba'li an tunala maratibuhu ba dan tsoron Allah ba da kunya Allah Allah ya ga tana saba masa da kuma rashin sha'awar ta keta hurumin mijinta mutuncin mijinta da ta nemi wani aboki da zai taya ta kwana a wannan gado to wannan al'amari da sayyidina Umar ya ji wannan waka da ya ji ya daga sayyidina Umar hankali sai cewa bawansa kai alama wa gidan nan ka gane gidan suka wuce suka tafi da gari ya waye sayyidina Umar sai cewa bawansa gidan da muka wuce muka ji mata tana rera waka ka masa alama yace to je kaka kira mun matar annan bawa na sai zo ya kwankwasa kofa mata ta fito ce amirul mu'minina yana kiranki ta fito ta taho fada sayyidina Umar tana zuwa kai tsaye ta shiga sai yake tambayan ta mijinki ko yana ina sai ta ce ai ka aika shi ya amirul mu'minina cikin dakarun yakin da suka tafi yankin Iraki yana cikin su to anan sai sayyidina Umar ya gane dalilin da yasa take wannan waka ta yi kewan mijinta kuma mun san sha'awa dabi'a ce da Allah ya sanya wa ɗa namiji lafiyayye da ɗa mace lafiyayya shi yasa annabi ya ce ya ma'asharar shababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda ke da iko wanda ke da hali yayi aure saboda yana da sha'awa yin auren shine maganin wannan sha'awar in ko ba zai iya yin auren ba kar ya je ya afka cikin sabawa Allah fa alaihi bisawm yayi ta'azumi azumin zai rage masa kaifin wannan sha'awa din inji annabi sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Umar sai gane mecece matsalar ashe mijinta ne yayi nisa da ita tsawon lokaci to dan ya kawo ma wannan matsalar ya kawo iyakanta ya kawo ƙarshenta sai je samu Yarsa Hafsa yana neman shawarinta sai yake tambayanta yace gurgudun kwanaki nawa ne mace za ta iya zama ba namiji ba mijinta mace wacce take da aure watanni nawa za ta iya hakurin zama ko da mijinta baya tare da ita wata riwaya ta ce ba Hafsan ma kawai ya shawarta ba da ya tara mata ne sai yake shawartar su to lokacin da ya shawarci ummul mu'minin Hafsa Allah ya dade ita sai ta ce sautari da dama dai karancin hakurin mace yakan yi karanci a wata biyu ma'ana za ta iya zaman wata biyu ta yi hakuri amma in wata biyun ya kai hakurin nata yakan kasa wata kuma za ta iya hakurin wata uku in ta kai wata ukun hakurin nata yakan kasa hakurin mace kuma yana karewa ne in ta kai wata hudu mijinta baya kusa da ita wata za ta iya yin wata biyu za ta iya hakurin wata biyu wata za ta iya hakurin wata uku kuma galibin mata ba sa iya wuce wata hudu hakurin su yakan kare idan mazajen su sun nisance su na tsawon wata hudu wannan shawarin da Hafsa ta ba Sayyidina Umar kenan sai Sayyidina Umar ya aikawa dakarun da aka tura su yankin Iraki cewa su dawo gurin matan su sai aka sake tura wasu daga nan sai sanya ka'ida cewar duk wanda aka tura shi fagen daga kar a rike shi a fagen daga sama da wata hudu idan yayi wata hudu a dawo da shi wani ya je ya canje shi ya aka yi Sayyidina Umar ya zartar da wannan hukunci karkashin shawari ne na mace shi yasa a nan gurin Muhammad ibn Sirin Allah ya masa rahama yace hatta in kana la yastashira al-mar'a kai wani lokaci ma Sayyidina Umar yakan shawarci mace kamar yadda ya faru a nan ya shawarci ƴarsa Hafsa ta bashi wannan shawari kuma yayi amfani da shawarin ya amfanar da dakarun musulunci ya amfanar da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace wa kana umaru radiyallahu anhu yastashiru fil umuri allati la nassa fiha min kitabin wa sunnati sayyidina umar ya kasance yakan nemi shawari daga sahabbai ko tabi'ai dangane da al'amuran da babu nassi akan su cikin alqur'ani ya nemi nassi cikin alqur'ani bai samu ba ya nemi nassi cikin hadisi bai samu ba to anan sai ya tara su ya nemi shawarin su al'amari ne kunno kai ya nemi hukuncin sa cikin alqur'ani bai samu ba ya nema cikin hadisi bai samu ba sai ya tara su ya nemi shawarin su wannan na daga cikin salo na sayyidina Umar da ya gudanar da jagorancin sa wanda duk wanda ya dauki wannan salo zai ji dadi kwarai da gaske kuma zai ci nasara kwarai da gaske wajen jagorancin sa sayyidina Umar a lokacin da al'amari ya kunno kai abu na farko da yake fara yi zai koma ga alqur'ani ko zai samu hukuncin wannan al'amari in ya samu shikenan sai ya aiwatar da shi in bai samu cikin alqur'ani ba sai ya koma ga sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ya samu sai ya aiwatar in bai samu ba sai ya tara su ya nemi shawarin su sannan abu na biyu wa kadhalika kana yastashiru fi fahmin nusus almuhtamila أو محتملة المحتملة لأكثر من معنى لمعرفة المعاني والأوجه المختلفة رضي الله عنه وأرضاه صنع أوصلو كتي سيدنا عمر يكسن تيكا نيمي شاور صحبا النبي دكما تابعي دنغني دنسوشن دا داس إيا أوكم فسكو كي دي يوا داس إيا أوكم ونم فسكا داس إيا أوكم ونم فسكا داس إيا أوكم ونم فسكا سيني مشاور نسو to wani fiska ya kamata a ɗauka a yi amfani da wannan nassi to a nan ma sai su ba shi shawari sai ya yi amfani da wannan shawari nasu Allah ya dade shi sannan har ila yau kamar yadda muka yi bayani a baya in wani al'amari ya kunno kai wanda kwata-kwata a zamanin annabi bai taɓa faruwa ba nan ma sayyidina Umar yakan tara su ya nemi shawarinsu kamar yadda ya faru lokacin da ya kai ziyara yankin Sham annoba ta afko cikin yankin Sham sayyidina Umar ya tara su ya nemi shawarin su wannan hadisi ne wanda yake mai tsayi wanda Bukhari da Muslim sun kawo shi cikin sahihin su hadisin Abdullahi dan Abbas Allah dada shi lokacin da Sayyidina Umar ya kama hanya ya tafi Sham yankin Sham a dare lokacin kuma annoba ta afku a wannan yanki na Sham ina ga zamu jinkirta bayani kan wannan kissa da aka hakaito mana wacce take kunshe da neman shawari da Sayyidina Umar yayi daga sahabban annabi dangane da shigansa Sham a lokacin da annoba ta kunno kai ko kuma ya koma garin Madina ne ya kamata yayi ina ga zamu jinkirta wannan bayani sai Allah kai mu haduwa ta gaba saboda ƙuran lokaci abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.